أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرسادوا أولنا يمتي نا أشرين دقيقة قوة الربيع الأول hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wadda ta daidai da ranar 7 ga watan 11 shekara ta 2020 ta miladiya zamu tashi darasi na 11 a cikin karatun mu na tafsirin alqur'ani a suratul tauba wanda muke a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi zamu tashi aya ta 41 a cikin wannan sura insha Allah wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim infiru khifatan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
الله جل وعلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون كفتا واتو كفتا ياكي خفافا halin kasancewarku ba ku da kuzari wathiqalan halin kasancewarku wato khifafan halin kasancewarku masu kuzari wathiqalan halin kasancewarku masu nauyin jiki marasa kuzari wajahidu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyinku wa anfusikum da kawukanku fi sabilillah saboda Allah domin daukaka addinin Allah zalikum wannan wato fitar taku a ku yi jihadi da dukiyarku da kawukanku shine mafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun idan kun san in kun kasance kuna sanin haka wannan ayar umarni ne ya koma ya zuwa ga waɗanda aka muminai da aka kwabe su waɗanda wato suka yi nauyin fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Tabuk Allah madaukakin sarki ya kwabe su a waccan ayar malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard to sannan a wannan ayar sai Allah yayi umarni yace ku fita wato a jihadi domin taimakon addinin Allah khifafan al-khafif shi khifafan jam'i ne na khafif mara nauyi to abinda ake nufi da rashin nauyi shine wanda yake fitar za ta yi masa sauki ma'ana yana da kuzari yana da jarinta yana da karfin rai saboda haka aka ce ku fita kuna cikin wannan halin wathiqalan kuna da nauyi wato kun kamar yanda aka ce kun yi nauyin jiki a waccan ayar istaqaltum ilal ard kun nauyaya kun yi nauyin jiki kun karkata zuwa ga zaman gida to fiqalan din ma'anarsa wato halin kasancewarku kuna masu nauyin jiki to shi za aka fassara shi da rashin kuzari waɗansu ana fassara cewa khifafan shine ba ku da isasshen tanadi ba ku da isasshen kayan yaki ku fita a haka din fiqalan kuna da kayan yaki isassu kun yi nauyi kuna da ƙarfi a haka din ma ku fita wato a kowane hali aka ce ku fita ku fita wannan ayar taban tana magana ne akan yakin Tabuk duk da yake kaidar malamai shine ana la'akari da abinda lafazi ya fada ba a kayyade lafazi da sababi ba to amma in aka koma aka ga maksudin saukar wannan aya da ta zaburar da sahabbai akan su fita a kowane hali suke domin annab sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su fita saboda halin da ake ciki na cewar tafiya ce mai tsawon gaske sannan kuma abokin gaba ne wanda yake mai karfin gaske sune ita ce daular Rum dan haka annab sallallahu alaihi wasallam bai ba ma kowa hanzari ba sai wanda yake ba shi da ikon fita makafi da gurago da kuma marasa lafiya laysa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj sune waɗanda yake masu uzuri to amma in banda su kowa an ce masa ya fita to saboda haka wannan ayar da tace ku fita ba za a iya kafa hujja da ita ba akan cewar fita jihadi ya zamanto farilla ta aini akan kowa saboda maksudin shine a wannan yakin na Tabuk fitar jihadin ya zamanto farilla ce ta aini akan kowa saboda halin da ake ciki dan haka duk da yake ba a abinda ake duba a cikin aya shine ma'anarta amma ana nuna wato a wani hali ayar ta sauka wannan yana bada taujihi wajen fassararta daga cikin malamai wanda yayi wannan bayanin sosai a dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ibnu daqiq al-eid a cikin sharhin sa na umdatul ahkam ihkamul ahkam a karkashin hadisin laysa minal birru siyamu fi safar baya daga cikin aikin nagarta da bin Allah mutun yayi azumi a cikin halin tafiya yace waɗansu sai su ce al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab abin la'akari da shi shine abinda lafazi ya nuna ba kawai wai keɓantaccen sababin ba saboda haka sai su ɗauki wannan ka'idar akan cewar yin azumi a cikin halin tafiya baya daga cikin aikin nagarta saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minal birru siyamu fi safar amma idan aka koma ya zuwa ga a wani hali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hadisin sai a gane kafa hujja da wannan akan cewar yin azumi cikin tafiya wato ba a makruhi ne ko ba a sansa ko baya daga cikin aikin nagarta ba daidai bane aka fa hujja da wannan hadisin domin dalilin fadan abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi wannan shine yazo ya ga wani mutum ya suma mutane sun kewaye shi sai yace meni ana kai masa fifita dan ya farfado sai yace menene halin sa sai aka ce ai azumi yake ya rasulullah kuma a halin tafiya ne sai ya faɗi wannan kalmar laysa minal birru siyamu fi safar wato baya daga cikin nagarta kai azumi a cikin halin tafiya har ka shiga halin irin halin wannan mutumin dan wannan munasaba ita sai ya faɗa ba wai mutlaqan cewar yin azumi a cikin halin tafiya baya daga cikin nagarta ba wannan ibnu a karkashin wannan hadisin a cikin umda ihkamul ahkam ibnu daqiq al-eid ya bayyana wannan cewa duk da yake ka'idar da malamai suka sa cewa abinda ake duba shine lafazi ba kawai a kebance sababi ba yace wannan haka ne amma munasabar fadan hadisi wanda yake koda lafazin sa amine mai gamewa tana tasiri a wajen fassar ma'anar hadisi tana nuna kan cewar ga a cikin halin da za a dauke shi to kamar haka ne a wannan ayar kaga wannan ayar kamar za a nuna kan cewa wajibi ne kawai a kowane hali a fita jihadi akan kowa kuma a kowane hali amma aka tsaya aka duba kan cewar wannan ayar ta sauko ne dan tayi tsokaci dan wato tayi irshadi ta zaburar da muminai akan fita jihadi a halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da su a fita saboda yakin Tabuk wanda yake yaki ne da yake daban da sauran fitar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda bai taba fita yaki ya bayyana inda zai tafi ba sai lokacin yakin Tabuk duk sauran yakin sai ya tauriya ba zai bayyana ba amma saboda makiyin babba ne adadin sa mai yawa ne sannan kuma dama can sun dade suna kokarin wato su farma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna ganin babu wani wanda yake babu abin da yake musu barazana a bayan kasa babu abin da yake musu barazana a bayan kasa illa musulmi saboda sun yi nasara akan farisa bayan da farisa ta ci nasara akan rum Allah ta'ala ya ce gulibatur rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun Allah ya ce za su yi nasara su rum kuma sun yi nasara wa yawma idin yafrahul mu'minun bi nasrillah a ranar da za su yi nasara mu'minai za su yi farin ciki domin ranar yaki lokacin da suke nasara ya dace da lokacin da ranar yakin badar saboda haka ya zamanto rum ba sa jin tsoron farisa dan sun yi nasara akan su saboda haka babu abin da yake musu barazana irin musulmi irin annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi saboda haka aduwin makiyin makiyi ne wanda yake wato ba kamar sauran makiya ba to duk wannan munasaba ne da ta nuna kan cewar umarnin da aka yi na zaburarwa ya keɓanta da wannan hali ne wannan hali ayyananne sai kuma abin da yake kama da shi menene abin da yake kama da shi shine abin da yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da yace wa idastum firtum fanfiru idan aka ce ku fita yaki to ku fita duk lokacin da aka ce ma musulmi ku fita yaki umarni yazo daga shugaba kan mutun ya fita to ya ayyana akan sa kamar in ya zamanto an ce ya fita saboda ana buƙatar sa saboda yana da wata baiwa ko kuma yana da wani sani ko kuma yana da waɗansu dabaru na yaki aka ayyana shi kan cewa sai ya fita a cikin wannan yakin to wannan ya zamanto wajibi to sai a aiwatar da wannan ayar akan sa infiru khifafan wa thiqalan to kuma Allah ta'ala ya ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum aka kaddamar da al amwal ku yi jihadi da dukiyoyinku da kawo kanku menene fa'idar kaddamar da jihadi da dukiya bayan an san abinda jihadi ya gada a yi da jiki tunda yaki ne yaki ne an faɗi an kaddamar da yin jihadi da dukiya saboda karancin waɗanda suke yi da kuma kan cewa ba abu ne wanda aka saba yi ba mutane waɗansu za su so su yaƙin amma a ɗauki nauyinsu to sai aka ce ku yi jihadin da dukiyoyinku da kuma abinda ba ku saba ba to ku yi shi shi yasa aka fara ambatansa kafin a faɗi yin jihadi da kai sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce zalikum zalikum ishara ne ya zuwa ga wato shi jihadin da aka ce wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ba a gare shi yake komawa da kuma ma hatta infiru din ku fita wato a cikin kowane hali a cikin kowane hali kuke ku fita ku yi jihadi a tafarkin Allah to shine yafi alkhairi a gare ku shine yafi alkhairi a gare ku domin wato ku tsammaci cewar yin haka zai zo muku da fanni daban-daban na alkhairai a duniya da lahira a duniya da lahira alkhairan za su zo to shi yasa aka samu aka yi ta'kibin sa da cewa in kuntum ta'lamu in kun kasance kuna sani ba a ce in kuntum mu'minin ba in kun kasance kuna imani inda kamar a ce imani shine kawai zai sanya ku yi jihadi inda sai a ce in kuntum mu'mini amma da aka ce in kuntum ta'lamun wannan ya nuna kan cewar riskar alherin da ke cikin jihadi yana buƙatar bincike na ilimi ba imani kawai ba yana buƙatar bincike na ilimi shi yasa kun ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake cewa a cikin al'amura na jihadi da siyasa ba malamin da yake fatawa sai wan a ciki sai wanda ya san addini kuma ya san ilimin wato zaman duniya da siyasa da karfin soja su ne kadai za su saboda wani abun ba wai kawai sanin addini ne zai saka riska ba yanzu kamar wannan fitar sahabbai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin a lokacin yakin tabuk daga cikin alhairanta wanda yake ba wai kawai imani ne zai sa a gane ba a'a zurfin tunani da bincike zai sa a gane daga cikin alhairan shine samun nutsuwa daga cewar daular Rum za ta zo ta farma musulmi ba zato yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da sojoji wajen 20,000 wajen 30,000 kamar yadda wata riwaya ta nuna wata ta ce 20,000 ya je ya zauna har kwana 20 yana jiran Rum su zo a kara kuma ba su zo ba yayin da ya zo musu da yaƙi har zuwa wajensu sai tunanin kan cewa su kai masa yaki zuwa Madina. To wannan shine ake cewa preemptive strike. Preemption wato kafin makiyi ya tsammani zai iya kawo maka hari kai ka kai masa yakin zuwa wajensa. Sai san cewa kai ba kan wallasa bace. To wannan yana daga cikin alherin fitar. Shi yasa aka ce in kuntum ta'lamun. Amma kaga me zai sa ka gane wannan? Me zai sa ka gane wannan geostrategy, abinda ake cewa geopolitics. Ilimin sanin soja da irin karfin a karfin daula da karfin karfi irin na soja. Shi zai sa a gane wannan. To shi yasa sai Allah ya ce in kuntum ta'lamun. Wato zaburawa ne kan ku je ku nemi ilimin harkar yaki. Domin a haka za ku fuskanci kan cewar fa'idar da ke cikin jihadi da kuma zabura a fita koda ba ku da kuzari shine fa alkhairi a gare ku, saboda fa'idodin da ake samu a duniya banda kuma wanda zai za su zo a lahira shine ganima, shine wato lada mai yawa da daukakar daraja, da kuma kancewar irin hadisan da suka zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum ya fitar da safi, ya fitar da safi fit sau da rana daya, ya fitar da safi domin yaki a tafarkin Allah ya fi duniya da abin da ke cikinta. Haka zalika ya fita da yamma domin jihadi a tafarkin Allah ya fi duniya da abin da ke cikinta. Haka zalika kuma ya ce ribatu yawmin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Mutum ya zauna yana gadin wato kafa da za a farma musulmi ta nan. Kafa da za a iya farma musulmi dan ya ba su kariya ya fi duniya da abin da ke cikinta. Ya fi duniya da abin da ke cikinta alkhairi. So da haka yanzu hatta irin wato yan vigilante waɗanda yake za su tsaya su hana kansu bacci suna gadin unguwa yayin da ya zamanto gari a wato yan ta'adda sun zo za su far musu, ko barayi masu fashi da makami, ko masu garkuwa da mutane, waɗansu su ce za su tsaya su hana idan su bacci domin su ba da kariya ga musulmi da dukiyoyinsu. Wannan ribati suke saboda kare musulmi ne suke. In suka sanya wannan niyyar a cikin zuciyarsu sun samu wannan lada. Amma in kawai ana yi ne ka san akwai ɗansu wanda su ba abinda suke so irin zai su ga kancewar ga wani abu da zai sa sun ɗauki makami, su dai su ga kancewa da makami a hannunsu. Idan dan wannan ne babu niyya, to kaga an yi musu kamunga. Abinda yake ake samun daraja madaukakiya da ita sun je sun bige a kan, sun mai da shi kamar wata hiwaya, wato wani hobby, wani abu ne wanda yake sha'awa ce da suke so su yi ta, sun rasa lada mai girma. To saboda haka wannan ayar dai kamar yadda muka ambata aya ce da take zaburarwa ga cewa wanda wato umarni ya hau kansa kan ya fita jihadi, to ya fita a cikin kowane hali, ya fita a cikin kowane hali. Daga cikin fassarar da aka yi mai khifafan wa thiqalan akwai cewa akwai ma'anar akwai cewar akwai cewar al-khifaf shine wato ya zamanto mutum ba shi da nauyi, ba nauyi da yawa a kansa, ba iyali, ba nauyin iyali, ba nauyin iyali, saboda haka zai iya fita baya jin tsoro, bai bar kowa ba. Fiqalan kuma yana da nauyin iyali, zai yi tunanin matansa za su zamanto zawarawa, ƴaƴansa za su zamanto marayu. To ko a wannan halin ne ma ka fita jihadi, kada wannan ya dankwafar da kai, kada wannan ya kawar da kai. To sannan Allah ta'ala ya ce law kana aradan qariba wa safaran qasida, da a ce wato ya kasance wani amfani ne na duniya makusanci, wa safaran qasida da kuma tafiya wadda take wato matsakaiciya ba mai nisa ba, lattaba'uka da sun bi ka, walakin ba'udat alaihim shuqqa, amma nisanta amma wato tsawon tafiyar yayi musu nisa, wato masafar tafiyar da take mai tsawo ce ta nisanta a gare su, ta tsawaita a gare su. To tsawo aka sake maimaita shi domin tsawon tafiya yana buƙata, yana sanya nauyi, wato tsawon tafiyar yayi musu nauyi, sun ji nauyin tsawon tafiyar, wa sayahlifuna billahi, kuma da sannu za su yi rantsuwa da Allah, law istata'na la kharajna ma'akum, da mun sami iko da mun fita tare da ku, yuhlikuna anfusahum, suna halaka kawo kansu, wallahu ya'lamu innahum lakadibun, Allah yana sani cewa lallai su wallahi makaryata ne. Wannan shine bidayar bayanin halin munafikai yayin da suka yi tahallufi ba su tafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Tabuk ba. Shi yasa daga nan ayar Allah ya soma tozarta su, ya soma bayyana su. Ya fara da halin su, wato shine bayanin halin su a lokacin yakin Tabuk. Da yawa daga cikin su suka nemi izini kan su zauna a gida, kada a kyale su su tafi. Suka kawo illoli waɗanda suke na ƙarya, dalilai na ƙarya wanda yake babu wannan dalilan bane, kawai ba sa son su fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala ya ce al-arab, abinda ake nufi da al-arab shine amfanin duniya. An ce masa al-arab saboda zuwa yake yi ba dawwama yake ba, bujirowa kawai yake ya kawo, haka duniya take, ba ta da tabbas. Shi yasa aka kira ta al-arab, abu wanda yake zai dan zo shikenan sai ya tafi, ba shi da tabbas. To da amfani ne na duniya wanda yake mafusanci, wanda yake nan da nan za a same shi, wato wanda ba sai an sha wahala za a je a samu ba, wa safaran qa, da kuma tafiyar wadda take ba mani sanciya ba, da sun bi ka, wato da sun bi ka ya Rasulullah, wato kenan fitar da za su yi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan imani da Allah bane da cewa Allah yana bada lada a cikin jihadi, ba dan kuma bada nasara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane, saboda alƙawarin da suka yi kan cewa za su kare shi kamar yadda suke kare kawukansu da iyalansu da ƴaƴansu, ba dan haka bane, saboda amfanin duniya ne. To amma yayin da ya zamanto tafiyar ta yi nisa, sai ta zamanto fitina jarabawar ta zo dan a ga mai gaskiya da wanda yake mai ƙarya. To a sannan Allah ya ce za su yi rantsuwa a gare ka, wannan ishara ne ga cewar wato bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo, Allah yana ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari na halin su, cewa za su zo suna rantsuwa a gare shi. Daga nan ne kuma Allah ya soma su daga saukar irin waɗannan ayoyin, munafikai za su san cewa Allah ya tona asirin su, Allah ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam halin da suke ciki, wato idan ka dawo za su zo suna rantsuwa a gare ka. Wa sayahlifuna billahi law istata'na, suna cewa ai da mun sami iko la kharajna ma'akum, kaga ba su ce la kharajna fi sabilillahi ba, da mun fita mu ma mun kasance tare da ku, a ce dai mu ma an samu a cikin jama'ar, mu ma dai muna cikin gayya, da mun fita. Abinda ya dame su kawai a ce su ma suna cikin gayya an yi da su, amma ba imani ba, wanda shine yake zaburar da mu'minai da taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan Allah ya bayyana menene akibar wannan rantsuwa da suke yi, yace yuhlikuna anfusahum, suna halaka kawo kansu, suna halaka kawo kansu da yin ƙarya, da yin rantsuwa ta ƙarya. Shi yasa Allah yace Allah ko yana sani, Allah yana sani cewa lallai su makaryata ne, lallai su wallahi makaryata ne. Wannan ayar wato akwai dalili akanta, akan cewar wanda ya yi rantsuwa da gangan a bisa ƙarya, to wannan zai kai shi zuwa ga halaka. Mutumin da ya yi rantsuwa da gangan a bisa ƙarya zai kai shi zuwa ga halaka, kamar yadda Imam al-Bukhari ya kawo kissar mutanen Juhaina a cikin kitabu Diyat, yanda ya kawo yanda suka zo suka yi rantsuwa a bisa ƙarya akan wani ɗan uwansu da aka zai akan wani wanda yayi akan wani wanda ɗan uwansu ya kashe, suka yi rantsuwa akan cewa bai kashe shi ba, kuma akan ƙarya suka yi, aka karɓi wannan rantsuwar tasu, ba a yi kisasi ba, suka tafi da wannan, suna ganin sun sha bayan sun yi rantsuwa, suna cikin tafiya ga baki ɗayansu suna tafiya, sai ruwa ya taso, sai suka shiga kogo, suna shiga cikin kogo dutse ya gangaro ya rufe su, shikenan ya zamanto musu kabarinsu. wato wanda ya rantsuwa bisa ƙarya a wato a saurari abinda zai afka masa, wanda ya yi da gangan shi yasa a wataran wani mutum ya yi rigima da Sayyidina Uthman ya yi rantsi, aka ce za ka rantsi ba ka jin tsoron rantsuwa, ya ce idan ban yi rantsuwa ba sai a ɗauka kan cewar tsoron rantsuwar da nake yi saboda ba ni da gaskiya ne, tare da cewa wannan abun ba wani abu ne wanda yake ya dame ni ba sai ya biya ni, amma don kada a ɗauka kan cewa na yi rigima a kan ƙarya shi ya sa na rantsi. Saboda ana ganin cewar a rantsuwa idan mutum ya yi ta wato za ta iya cinsa, to idan ya ƙi yi ba wai za a ci tsoron rantsuwar ba ce, saboda kada ta zo ta dace da ƙaddara, ka yi wani abu ya dace da ƙaddara ba don rantsuwa ba sai a ce ai rantsuwa ta ci shi, amma ya ce zai yi rantsuwar saboda kada wannan rashin rantsuwar ta ɗauka a ce wato ya yi rigima a bisa ƙarya, saboda haka ya yi rantsuwa. Al'amarin rantsuwa yana da girma, shi yasa aka kirawo mutumin da ya yi rantsuwa a bisa ƙarya ya san cewa ƙarya ne akan abin da ya wuce, ya ce wallahi ba a yi ba ko wallahi an yi, bayan kuma ƙarya yake aka kira ta al-yaminul ghamus, rantsuwa mai kutsa wanda ya aikata ta cikin wutar jahannam. Allah ya kiyaye mu. To kun ga nan haka Allah ta'ala ya zarge su, ya ce wallahi, ya ce yuhlikuna anfusahum, suna halakar da kawukansu. To Allah ne yake faɗan wannan, domin Allah shi ne ake rantsuwar da sunansa da sifofinsa ake rantsuwar da shi, to kuma ya san irin abin da ke samun wanda ya rantsuwa da shi a bisa ƙarya cewa zai halaka. Allah ya kiyaye mu. Na'am. Alaikum salam. Sauran mufassirun abinda suka ce shine cewa wannan ayar infiru khifafan wa thiqalan mansukha ce, an shafe hukuncinta da laysa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasuli, babu wato laifi akan raunana da babu laifi akan marasa lafiya, babu laifi akan waɗanda ba su da abinda za su batar domin su tafi jihadi, babu laifi idan sun zauna idan nasahu lillahi wa rasuli, idan suka yi nasiha ga Allah da manzansa. Sai suka ce wannan ayar ita ta shafe infiru khifafan wa thiqalan, to amma a hakikatan babu nasu, ba shafewa, domin ita waccan ayar tana dama can su waɗannan ai ba su shiga cikin ayar infiru khifafan wa thiqalan ba, domin infiru khifafan wa thiqalan ku fita kuna wato masu kuzari da marasa kuzari, wannan tana magana ne akan waɗanda suke ba su da uzurin rashin fita, suna da lafiya suna da ƙarfinsu amma suka noke suka yi nauyi ga ƙasa, suka yi nauyin jiki kamar yanda ta gabata ayar istaqaltum ilal ard, kamar yanda muka faɗa su ne khitabin ya fuskance su, to kaga ai babu shafe hukunci tunda dama su waɗanda suke masu uzuri ba a neme su da wannan maganar ba, dan haka ayar da tace an yi musu uzuri ba za ta shafe wannan ayar ba dan ba su shiga cikin wannan ayar ba, saboda haka sai dai ya zamanto da manufar shari'a ne za a fahimci wannan, kuma sannan in ma an ɗauka kan cewa tana nufin fardu ayin ne, amma fardu ayin ne ga wanda aka fitar da shi, kamar yadda hadisi ya ce idastunfirtum fanfiru, idan aka ce ku fita to ku fita, idan aka ce ku fita jihadi fanfiru to ku fita, saboda haka wani idan ba a ce ku fita ba, idan ba wato umarni ne ya ayyana akan mutum ba, ba zai zamanto jihadi ya zamanto fardu ayin a kansa ba. Na'am.
Allahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lama al-kadhibin, la yasta'jiluka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin, innama yasta'jiluka alladhina la yu'minuna billahi
ce afa Allahu anka Allah ya dawamar da afwa a gare ka ya Rasulullah lima azinta lahum ya kai musu izinin ka da su fita hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu aida waɗanda suka yi gaskiya sun bayyana a gare ka wata alamal kadhibin kuma da ka san waɗanda suke makaryata wannan ayar ta daga cikin abin da ake nuna wato girman annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen Allah wato yayin da Allah madaukakin sarki yake so yayi nufin ya nuna masa cewar abin da ya aikata duk da babu hani a gare shi akan aikata shi da shi yayi ba da kishiya sai da yafi sai bai ce masa me yasa kai ba dan saboda kar ya zaman to kwadi ne ko zargi sai ya ce Allah ya maka afwa sai da ya kaddamar masa da abin da nutsuwa zai zuciyarsa za ta nutsu kafin tukuna a gaya masa abin da yake shine irshadi shiryar da shi ga abin da yake shine aulakai yace lima azinta lahu wannan wato istifhami ne wanda yazo da sigar wato kamar cewa ake halla taraktal idna lahu ina ma da baka ba su izini ba ina ma da baka ba su izini ba hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu sai waɗanda suka yi gaskiya sai su bayyana a gare ka kuma ka san waɗanda suke makaryata domin da baka ba su izinin ba dama can ba su da niyyar fita izinin da suka zo suka ce a kyale su kada su fita suka kawo illa daban-daban sun yi ne kawai domin su ce a ce sun yi kada ya zamanto kan cewa sun bayyana saba maka amma ba su da niyyar biyayya gare ka to wannan miye ta su ta rashin biyayya da baka ba su izini ba da ka bayyana balo-balo ta san su asirin su ya tsoro to kuma shi yasa aka nuna masa cewar da aka ce hatta ya tabayyana lak har ya bayyana a gare ka cewar wato akwai maksadi cewa kai abinda ka nufa shine wato saukin hali da rashin tsanantawa da cewa wanda yazo ya kawo hanzari a bashi hanzari karka saboda ɗabi'arka ta saukakawa to kaga wannan manufa ce kyakkyawa to amma akwai wata manufa wanda yake da bakai haka ba da wacce manufar tafi domin asirin su zai tozarta kowa ya gansu kowa ya gane su akan cewa su makaryata ne to shine sai Allah madaukakin sarki ya kaddamar da wato wannan addu'a ta cewar Allah yayi maka afwa ma'ana wato Allah ya dawamar da afwa a gare ka a wani taujihin na afa Allahu anka an ce wannan magana ce ta girmamawa afa Allahu anka kamar wato in zaka yi wa mutum magana kace akramakallah Allah ya maka Allah ya darashta ka wato kamar shimfiɗa ce na in zaka yi ma mutum in zaka girmama mutum yayin da kake magana saboda haka Allah yayi wannan domin ya bayyana girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace afa Allahu anka shine muke cewa ina ma nuru yake ta afakallah shine haka aka saba faɗa sai a kirawo malam da afakallah wato kamar wani lakabi ne na girmamawa a gare shi ba a kira shi tsagwaransa da sunansa ba kamar yadda aka ce ake cewa akramakallah ko gafarta malam to daga ciki ma ko a ce afa kala daga afa Allahu anka din ne sannan Allah ta'ala yace la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wadanda suke yin imani da Allah da ranar lahira ba sa neman izinin ka kan su yi jihadi da dukiyoyin su da kawukan su wallahu alimun bil muttaqin Allah mai sani ne da waɗanda suke masu tsoron Allah wato masu imani na gaskiya da Allah da ranar lahira ba sa neman izini akan wato su bar yin jihadi kamar yadda munafikai suke cewa kai mana izini mu zauna bal su ba sa buƙatar a ce in za su yi jihadi indai batun jihadi ne su ce sun kawo wata illa ko wani uzuri ko wani hanzari na rashin fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin hatta sahabban da ba su fita ba saboda nauyin jiki Ka'ab ibn Malik da Mararat ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya su ukun wa ala thalathati alladhina khulifu ai ba su niyyar zama ba cewa suka yi za su fita amma kawai wani abu sai su je ya tsare su ina aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aka ce yana jur to bari ai gobe sai in shirya in tafi aka ce ya ba jur yana ina ai ya kai marhala guda zan tafi haka dai har sai da ya tafi ya zamanto cewar sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi funtun kau yayi nesa suka san cewa ba za su iya riskar sa ba amma ba su ce su ba za su je jihadi ba kamar yanda su munafikai su dama sun riga sun ce ba za su fita ba a zuciyarsu sun ce ba za su fita ba saboda ka uzuri da suka zo suka fada sun ce ne bari mu je mu tambaye shi idan ya bamu uzuri shikenan sai mu zaman mu za a dauka kan cewa bai dauka muna tare da shi in ko yace bai bamu hanzari ba lalle sai mu bi shi to anan wajen za mu fito mu nuna masa cewa ba za mu biyayya ba ba za mu biyayya ba to shine Allah yace da baka ba su ina ma baka ba su uzuri ba sai wannan ƙaryar ta su ta bayyana to wannan yana nuna wato kan yana nuna cewar wato Allah madaukakin sarki yana kawo hali wanda masu gaskiyar wato masu ƙarya a cikin imanin su suke tozarta kuma daga cikin maqasid daga cikin manufofi na shari'a manufofi na wahayi shine tona asirin waɗanda yake ba masu gaskiya a cikin imanin su ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce walau nasha'u la'arafnahum walau nasha'u la'arinakahum fala'arabtahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl da mun so sai mu nuna maka su sai ka gane su da alamomin su amma za ka gane su daga irin karin daga irin yanayin zancen da abinda zancen su ya kunsa da abinda zancen su yake kunsa lahnul kalam wato shine maqsudin su a cikin zancen su to haka wannan ya nuna kan cewa an nuna ma yanda an nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda zai fahimce su to amma a wannan ayar Allah ta'ala yana ya fara da fadan halin mu'minai cewa masu imani da Allah da ranar lahira su ba sa neman izinin annabi ba za su nemi izininka ba sa neman izininka akan wato jihadi kada su yi jihadi a tafarkin Allah aka yawa yawan masu tafsiri suka ce waɗansu kuma suka ce fi an yu jahidu akan su yi jihadi ai jihadi dama daga an ce ayi zabura za su yi ba sa neman kan cewar a ce sai sun jira an ba su izini sannan su yi jihadi in dai umarni ya zo to suna cikin waɗanda yake za su aikata umarni to sannan da Allah ta'ala ya ce wallahu alimun bil muttaqin tambihi ne akan cewar Allah madaukakin sarki masani ne kuma mai hange ne ga abin da ke cikin ga wato sirrin mu'minai abin da suka kulle a cikin zuciyarsu domin su ne wanda ake nufi da al muttaqin cewa Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu kunga wannan shaida ce da Allah ya yi masa sahabbai waɗanda suke bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu shi yasa mutum ka nuna ma Allah gaskiya a cikin zuciyarka ka nuna ma Allah gaskiya Allah ya san cewa da gaske kake ka yarda da shi ba gwada shi kake ba ba shakka kake da sha'aninsa ba ba gwada annabinsa sallallahu alaihi wasallam kake ba ba kana cewa ka raba kafa ba in lahiran nan akwai ta in babu ita ba raba kafa kake ba a'a da gaske kake yi to domin shi Allah madaukakin sarki abinda ma kake boye ma kanka ya sani ka san mutum lokaci yana rudan kansa ya boye ma kansa abinda ya san yana cikin zuciyarsa shi kansa ja ai ba haka bane wallahi ba ai ni da gaske nake yi nan ku shi ya san cewar ba da gaske yake ba amma har zuciyar ta san ta ce kai ba na fa kai gaskiya fa yace a ai da gaske nake yi wai na daukan kan cewa wai haka idan ya gaya ma kansa wannan ƙaryar ce za ta tabbata to Allah ya san wannan Allah mai hange ne ga sirrinka kamar yanda Allah madaukakin sarki yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustahfin bil layli wa saribun bin nahar shi a wajen Allah duk ɗaya ne wanda ya tsoye zance da wanda ya bayyana shi da wanda yake buya cikin dare ya aiki da wanda yake yi cikin rana a fai kowa yana gani a wajen Allah duk ɗaya ne to shi yasa sai Allah nan sai yace wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne da masu tsoron Allah domin ya san zuciya yake kallo Allah baya kallon abinda ka bayyana baya kallon kamarka baya kallon surarka yana kallon zuciyarka ne da aikinka إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم كما عند يزوى حديث أبو موسى الأشعري تسنى الله تعالى يتي إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون waɗanda kadai suke neman izininka akan wato kada su yi jihadi sune waɗanda ba sa imani da Allah da ranar lahira wartabat qulubuhum kuma zukatansu suka yi kokonto fahum fi ghaibihim yataraddadun dan haka suna da wururi a cikin kokontan nasu suna da wururi ba san inda za su kama ba su fita ko kar su fita menene kokontan da wato wannan shine ya bayyana ya tona asirin munafikai kuma wato ayar tana sauka tunda sun tana fadan abin da ke cikin zuciyarsu wanda sai su ya su kawai suke ga mu juna ba sa barin mu'minai su sani amma sai gashi Allah madaukakin sarki ya ga mu annabinsa sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan zai zaman to kan cewa ya riga ya rusa musu ma'anawiya sun domin abin da suka boye suke tsammanin ba wanda ya sani in gashi Allah madaukakin sarki ya fito da shi ya sanar da annabinsa sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda kawai suke neman izini kan kada su fita jihadi sune masu wannan sifa taban wannan a cikin waɗanda suke ba masu uzuri ba ba masu hanzari ba sune wanda za su zo su nemi izini kan cewar wato ai musu izini akan rashin fitar su wato idan ya dawo in ya dawo babu wanda za su zo su nemi izinin sa akan wannan akan cewar suna da hanzari yanzu kaga su suka Ka'ab ibn Malik lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo munafikai da suke zuwa suna cewa kai mana hanzari ai illa kaza ne ai ba ni da lafiya ai kaza ne sai ce je ka amma Ka'ab ibn Malik da shi da ƴan uwansa su biyu suka zo suka ce ya Rasulullahi wallahi ba mu da wani uzuri ba mu da wani hanzari muna da nishadi da shiri da karfi amma kawai ba mu fita bane sai ya ce amma wannan Ka'ab ibn Malik da yazo yace masa ya Rasulullahi ka san ni mawaki ne idan da kai sarki ne daga cikin sarakunan duniya na san magana da zan gaya maka wanda zaka yadda da ita ka duba nabiga mawaki nabiga tasdubiyani an tuhumce shi da cewar yana lalata da matar sarki akwai zaifi kamar wannan sarki yace sai ya kashe shi a kamo shi yake cewa menene nubitu anna wani ne au adani wal afwa inda nu'man ko ba wannan bane wannan Ka'ab ne shi na nabiga da yaje yana yi ma Nu'man neman uzuri yayi masa waƙar ta neman uzuri har ya kyale shi to shi ka yake cewa da kai sarkin duniya ne ni ma haka zan zo in nemi uzuri kuma in gaya maka maganar ta za ka yadda da shi amma na san in na gaya maka ƙarya Allah zai maka wahayi ya gaya maka gaskiyar abu to kaga wannan yayi imani ya san cewa annabi ne sallallahu alaihi wasallam wahayi ne yake zuwa masa daga Allah saboda haka ba sarkin duniya bane wanda zaka zo shi kansa ya san ƙarya kake yi amma ka tila masa ƙasa ya karba wannan babu abin da yake amfana a wajensa sai gaskiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma wannan yayi gaskiya yace ku je sai Allah ya hukunci akan ku to amma waɗanda yake za su zo suna bada hanzari to sune wanda ba sa imani da Allah da ranar lahira kuma zuciyarsu dama can tana kokonto wato me kokontansu akan cewar asalin kokonton munafikai shine ba su yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya bane wahayi na zuwa masa ko kuma kokontansu a wannan hali bizat shine suna kokontan cewar idan aka fita za a ci nasara suna ganin ba za a ci nasara ba ta yaya za a yi su dinnan da ba su kai komai ba a ce su je su tukanci daular Rum imanin waɗannan garra ha'ula idinuhum kamar yadda Allah ya ce a cikin suratul anfal addinin su ne yake yaudara su har suke tsammanin cewa duk rashin yawan su za su yi nasara akan daula kamar Rum to kaga suna shakka akan alƙawarin
Allah da manzansa. To dan haka suka zamanto suna dawururi suna kai komo a cikin me a cikin wannan kokontan. Mu tafi a in muka tafi wataƙila fa ba za mu dawo ba. In muka zauna za a zo a yi ta ganin mu, a yi ta ganin bakin mu. To yaya zamu ne? Saboda haka me sai suka ce bari mu je mu kawo uzuri. Yanda in mun zauna ba za a zarge mu ba. Abinda dama muke nufi mu gudu kada mu tafi da din saboda muna shakkar cewa wannan nasara da ake ta za a samu ba za a same ta ba. To kaga nan Allah madaukakin sarki sai a wato ya tona asirin su ya zamanto cewar ba su yi azama dama akan tafiyar ba tunda suna shakka suna kokonto akan cewa wannan fitar tana da wani amfani suna ganin ba ta da wani amfani ba su gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Na'am.
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فصدقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا
Allah ya ce walau aradul khuruja da sun yi nufin fita wato tare da kai ya rasulullah la a'addu lahu udda da sun yi tanadin shirin fita din wato da sun yi tanadi da guzuri da kayan yaki da abin da za su bar ma iyalin su shine zai nuna kan cewar suna da iradar fita yaki walakin kariha Allahum bi'athahum amma Allah ya ki wato zaburar da su wato Allah bai yadda ba su fita bai nufin su fitar su ba fasabbatahum sai Allah ya sanya su ya nauyaya jikin su ya sanya musu kasala ya sanya su suka yi nauyin jiki waqila aka ce musu uqudu ma'al qa'idin ku zauna tare da mazauna gida waɗanda suke masu uzuri marasa ƙarfin fita mata da yara da guragu da makafi ku zauna tare da su wato wannan Allah ya tona asirin su da kan cewa dama can ba su yi niyyar fita ba domin da sun yi niyyar fita to da sun yi tanadi shi yasa ake cewa niyya ta gaske ba kawai hadithun nafs bane kace zaka zanta mu zuciyarka wanda yake zaka iya yaudarar kanka da kanka kuma ka san yaudarar kanka kake amma in dai niyya ce wacce ke ta gaskiya to niyyar gaskiya wadda ake ce mata azama to tana haduwa da zabura ta aiki tana haduwa da tanadi shine Allah ya ce da sun so fita da sun yi mata da sun yi ma wannan fitar tanadi da sun dauki matakai na tanadi saboda haka idan mutum ya ce yana da niyyar wato yana da niyyar yin sallah amma kuma yana kwance ana kiran sallah ina cewa ai ina da niyyar yin sallah ai zan fita sallah to wannan niyyar tasa ta ƙarya ce da yana da niyyar sallah ana fara kiran sallah sai ya zabura ya tashi je ya soma neman ruwa da zai yi alwala da ita wannan ita ce shine azama amma kafin nan kawai zancen yana zanta ma zuciyarsa ne kawai akan cewa zai yi abu to yayin da ya zamanto cewa abin da ke cikin zuciyarsu kenan suka san haka yayin da Allah ya saukar da wannan aya sai su ji an tona asirin su to Allah ta'ala ya ce me yasa ba su yi wannan yaya aka yi ba su tanadi ba abin da yasa ba su tanadi ba Allah ya ki su fita to wannan ya daga cikin sanin Allah na gaibu wato Allah ne bai yadda ba bai so su fita ba yake fitar ta su saboda hikima wanda yake yana cikin ilimin sa amma ba a sanin wannan sai abin ya faru ko abin Allah ya sanar saboda ita kaddara abin da Allah ya kaddara da abin da ke cikin ilimin Allah ba wanda ya san shi sai Allah ya bayyana shi Allah ya ki bai so su fita ba Allah bai so su zabura su fita din ba fasabbatahu sai ya sanya musu wannan kasala to kun ga wannan akwai imani da cewar Allah madaukakin sarki yana da iko hatta a cikin nufinka hatta a cikin iradarka Allah yana da iko akan ta idan da'a zakai sai da yadda Allah zakai da'a in kuma ba zakai da'ar ba to sai to wannan rashin da'ar taka Allah ne bai ga dama ba sai ya kyale ka da kanka in ku Allah ya kyale ka da kanka to me zai faru ransan raina nan shaytan na nan sai su hadu su nauyaya ka ya zaman to kaji ba abinda kake ba abinda kake ki irin da kuma sai ga wannan waqila qu'udu ma'al qa'idin sai aka ce ku zauna tare da masu zauna tare da masu zaman gida waye ya fada ba fadi ne fadan ba an san Allah ne to saboda girman maganar da girman mai fada sai aka ce waqila sai aka ce wato wannan umarni ne aka ce ku zauna ba wai umarni ne na shari'a aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ba a'a umarni ne da Allah yayi umarni da shi na kaddara yace munafukai ku zauna kada ku fita shikenan ba yadda za a yi domin duk abin da Allah ya fade shi magana ta kaddara to ba yadda ba wanda zai iya canza shi in Allah yace wa na zama muloniya shikenan to wani shine wanda ake cewa al'amru takwini umarni na halitta wato Allah sai ya halicci rashin fita a cikin su yace ku zauna kada ku fita shine innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun umarnin Allah in yaso abu sai yace kasance sai abin yana kasancewa to sannan Allah yace law haraju fikum da sun fita a cikin ku ma zadukum illa khabala ba za su kare ku da komai ba sai barna wala awdau khilalakum da sun yi gaggawa a tsakankaninku da annamimanci yabghunakumul fitna suna neman wato fitina tare da ku da ku jefa wato sabani da adawa da razani da su zunka kawo labarin ƙarya a cikin ku yabghunakumul fitna suna neman fitina a gare ku abinda wato zai fitine ku wato ya kawo muku sharri wa fikum samma'una lahu kuma a cikin ku akwai waɗanda suke gaggawa wajen son wajen sauraron maganar su saboda me saboda raunin su saboda raunin su akwai waɗanda yake in sun ji zancen ba za su tsaya su je su kai shi ko wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko wajen manyan sahabbai ba sai su rinka yada shi tunda Allah ya zargi wannan wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum idan wani al'amari yazo musu na aminci ko na tsoro sai su yayata shi da sun maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da majibinta al'amari a cikin su shine aka ce Abubakar da Umar haka Ibn Abbas ya fassara shi da waɗanda suke ciro abin da yake shine daidai a cikin al'amarin da sun san shi to akwai waɗanda suke su raunana ne saboda raunin ilimi da raunin tarbiya sai su je abinda suka ji daga wajen munafikai dinnan sai su yayata shi to sannan Allah ya ce wallahu alimun bizzalimin Allah masani ne da waɗanda suke azzalimai a cikin wannan akwai ishara gare su da kan cewa abinda suke yi shine ainihin wato cewar wannan shine zalunci a cikin wannan kuma akwai fadakar da musulmi da kan cewar sanar da musulmi da cewa Allah ya san halayen munafikai ya san halayen azzalimai domin su kasance a cikin wato kiya a cikin a cikin kashiji daga sharrun su domin kuma su sani kan cewar sauraron zancen su su rinka sauraron sa suna sauraron da zai sanya su haifiya ya tashi yana daga cikin zalunci saboda haka wannan tahzir ne wato kasheji ne ga mu'minai kan cewa wato kada su zamanto sun sakankance da munafukai akan yada abubuwan da suke fada to kun ga wannan a cikin sa akwai tarbiya ga wato yadda ake ta'amuli da fake news da labarukan ƙarya da ta'amuli da social media wani lokaci wato rashin shigowar munafukai rashin shigowar azzalimai cikin mu'minai wani lokaci yana zamantowa wato lutufi ne da Allah kan ya tsare su dan kada ya zamanto sun zo sun afkar da barna a tsakanin mu'minai domin yayin da za su zo su afkar da barnar ba za ka rasa a cikin mutane ba waɗanda suke su masu raunin tunani ne su masu raunin hankali ne sai wannan maganar sai ta yi tasiri a kansu kamar kun ga yanda ya faru din da waɗanda suka tafi daga cikin munafikai wanda suka yi tafiya din tare da su kun ga a cikin su akwai waɗanda suka rinka maganganu waɗanda suke ba su dace ba wanda kamar suka ce ai ba mu taba ganin wato matsorata wajen yaki ba, kuma makwadaita idan an ce ga wani amfani ya zo, kuma marowata idan sun samu abin hannunsu irin waɗannan makarantar namu ba, wai sahabbai kenan. Da istihza'i da suke da Allah da ayoyinsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce yanzu wanda yake cewa labari yana zuwa masa daga sama, taguwarsa ta bata amma bai san inda take ba, amma ku gaskata cewa wai wahayi yana zuwa masa daga sama, gashi taguwarsa ta bata bai sani ba. To irin waɗannan, to shine Allah madaukakin sarki sai ya nauyaya su, suka zo da suka nemi izini, sai Allah madaukakin, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka ba su, sai ya ba su izinin, saboda Allah ya san cewar inda sun fita da barnar fitar tasu ta fi wato sai ta zama to matsananciya. So Abdullahi ibn Ubay ibn Salul kun ga beje ba, Al-Jadd ibn Qais kamar yanda zamu ga kissa sa shi ma beje ba, da wajen su 39 ne kamar yanda aka ambace su a cikin sira na Ibn Hisham, wanda suka zo suka ce su ai musu uzuri ba za su je ba, tare da cewa akwai waɗansu wanda suka tafi din a cikin tafiyar, daga cikin su din munafikai wanda har suka yi kokari su kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya hawo wani tsauni su caki taguwarsa dan ta tsalle ta fada da shi akan wannan tsaunin ya fadi wato ya mutu. To duk wannan yana daga cikin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum. Allah madaukakin sarki ya bamu imani sadiqi, Allah ya tsarkake zukatanmu daga munafunci. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tambayoyi da ƴan uwa kuka rubuto, wannan yace salam, mallam ina son na yi tambaya akan harkar katin ATM da ake yi a Dubai, kamar mutum ya ATM guda 80 shi kadai. Wato asali mu'amala ce wadda take ta halatta tunda canji ne, kuma canji wanda yake babu jinkiri, saboda haka kaje an baka damar in kana da ATM a rana daya zaka iya cirar har zuwa dala 300 alal misali, saboda haka kaga in kaje ka cire dala 300 din nan, abinda za a caje ka kawai kamasho na wannan hidimar da akai, kamar wato an aika maka kudi ne daga nan zuwa can a cikin dala, saboda haka wannan kamashin wannan mu'amala ce wadda yake babu laifi a cikinta a cikin shari'a. To amma abinda ya hadu da ita na cutarwa ga tattalin arzikin kasa da cutarwa ga sauran jama'a yake sanya ya zamanto wannan ba za ta halatta ba. Saboda me? Saboda zari'a ce, hanya ce ta cutar da al'umma. Yanzu da a lokacin da mutane suke, in dai kana da katinka na ATM na naira, zaka iya zuwa ka je ka sayi abinci, zaka iya zuwa ka sayi kaya, zaka iya biyan kudin asibiti da wannan. Idan mutum yana waje kudi suka yanke masa, kawai sai a sa masa naira a nan sai je ya cira. Amma yayin da mutane suka rinka yin wannan abin, sai ya ga mutum ya yi ɗaruruwan katinan ATM, ya je ya kwashi a dirham a Dubai, sannan tunda za a bashi ne a canjin banki, sannan sai ya toho da kudin nan ya zo ya sayar ya samu riba, shi ya amfana. Sauran mutane da idan da ana yin wannan, tunda kudaden nan naira ba ta da karfin kudin kasashen waje da cewa dukkan bukatun mutanen Najeriya za a iya biyan ta da wannan naira da kudaden kasashen waje din. Kudaden kasashen wajen iyakantattu ne, shi yasa aka sanya ma ceiling kan cewa a kullun zaka iya batar da dala 300, ko a wata daya ba zaka iya batar da zuwa dala 1000 ba, ba zaka iya zara ko kai cinikin dala 1000 ba. To yayin da mutum ya zamanto ya tattara ATM din nan da yawa, ya je domin ya tattaro ya samu kudi masu yawa, sannan ya zo ya canji ya zama tushen sana'arsa, ta haka zai samu kudi. Kaga ya cuci mutane, domin abinda zai zo ya faru shine babban banki zai hana wannan. Sai kaga shine irin yadda aka yi, aka ma hana cire kudi, dan akwai lokacin da aka hana kai amfani da ATM card ɗinka na naira, debit card, ka ciro kudin kasashen waje sai dai in kana da kati wanda yake na dala shine kai za ka iya ciran kudin kasashen waje wannan me yasa akai saboda irin waɗannan abubuwan saboda haka duk irin duk abin da ya zamanto cewar wato a zai cuci maslahar al'umma gabaki daya koda maslahar ka za ta samu kuma koda wannan abin halal ne ana haramta shi saboda ma'alinsa abin da zai kai zuwa gare shi wannan ita ce ka'idar saddu zari'a wanda Imam Malik yake akanta wato toshe kafa ta barna toshe kafa wanda take ta halatta amma za ta kai zuwa ga barna idan aka kyale ta saboda haka a farkon wannan al'amari ina ji wajen shekara 3 ko 4 bazan yi tun ma lokacin tun waccan hukuma ne lokacin Jonathan lokacin da aka yawaita yin wannan abu na taba fatawa akan cewa wannan ta halatta daga baya da abubuwa suka zo na rinka jin labarukan abubuwan da aka yi da matakan da kuma bankin babban bankin Najeriya ya dauka sai ya bayyana kan cewa wannan abun barna ne to Allah kuma baya san barna Allah baya san barna to sannan wannan yace Allah ya gafarta malam amin ni manomin shinkafa ne bayan na girba amfanin gonar sai na ware wacce zan fitar da zakka sai na sayar da ita na raba kudin a matsayin zakka maimakon na bayar da tsabar shinkafar domin domin na fitar a zakkar tawa amma daga cikin waɗanda na bawa zakkar wasu matan aure ne sannan wasu daga cikin su mazajen su sun mutu amma kuma ana daukan nauyin su shin wannan zakka tayi a bisa sahihin magana gaskiya wannan zakka bace ba zakka mutum ba zai fitar da kimar ta ba Imam Abu Hanifa yace za a fitar da kima abinda Allah ta'ala yace wa atu haqqahu yawma safadihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi ma saqati sama al-ushr wa ma fi ma suqiya bin-nab nisfu al-ushr ya fada abni kidarin abinda za a bayar la ya fadi mi kidarin abinda za a bayar abinda aka yi noman sa da noman ruwan sama ushri za a bayar abinda aka yi noman sa da noman ban ruwa nisfu al-ushr kashi ɗaya cikin 20 za a bayar to kaga ya fada bai ce a bayar da kima ba bai ce a bayar da kima ba duk da yake Imam Abu Hanifa da Imam Al-Bukhari shi ma ra'ayin Imam Al-Bukhari ne kan cewa ga mutum zai iya bayar da kima mutum zai iya bayar da kimar wannan abin kayan amfanin gona amma al-aula abinda yake shine jumhurin malamai suka tafi kai al-a'immatut thalatha Malik da Shafi'i da Ahmad shine mutum zai bayar da daga jinsin abinda ya noma ne shine ainihin nuna godiya ga Allah jalla wa ala saboda haka wannan ina yi maka nasiha ka je ka samu wannan mikidarin zakkar da ka sayar ka dauke ta ka bayar da ita a matsayin zakka in yaso wannan ka dauke ta a matsayin sadaka kai sannan kuma dangane da matan aure wanda ake daukan nauyin su ya danganta da wanda yake daukan nauyin nasu idan wanda yake daukan nauyin su wanda ciyar da su ya lizince shi ne kamar alal misali ƴaƴan su ne na haihuwa ko kuma wato iyayen su wanda suka haife su domin mace idan mijinta ya mutu ta dawo gidan mahaifinta ciyar da ita yana kan mahaifinta ko kuma an ba ta da mahaifi din amma tana da ƴaƴa kuma suna da ikon daukan nauyinta ya lizinci ƴaƴan amma idan taimako ne kawai ake ba su wanda ba lazimi ba zai iya yankewa tunda ba bai lizimci mutum ba ko dan uwa ne yake bayarwa to idan wannan ne ya sanya su suka samu ana dauke nauyin nasu ba za a sifanta su da sifar wadata ba ba za a sifanta su da sifar wadata ba dan haka za a iya ba su zakka saboda haka wannan tafsirin shine in idan waɗanda suke daukan nauyin nasu ba waɗanda daukan nauyin su ya wajaba akan su bane to innan matan auren za a waɗanda mazajen su suka rasu za a iya ba su zakka wallahu ta'ala a'lam sannan wanda yace assalamu alaikum malam na kasance ina auren mace da juna biyu sai daga baya aka sanar da ni kuma ban sanar mata ba to yaya auren mu yake yanzu sai an sake wani auren kenan ko yaya abin yake Allah ya kara maka lafiya amin idan lokacin da ya bayyana idan ya bayyana a gare wato ba'a idan ya bayyana a gare ka cewar tana da juna biyu to ya danganta da muddar cikin
ko wannan ba za a gane ba sai idan ta haihu a shari'ance. Idan muddar cikin ya zamanto ta haihu bayan wata 6 da kwana 10 da daura auren naku, to wannan danka ne. Wannan danka ne. Amma idan ta haihu kafin wata bayan wata 6 afwan, bayan wata 6 wata 6 babu kwana 5 kenan. Wata 6 babu kwana 3. Ko shine kwana na'am wata 6 babu kwana 3 tunda cikin kowane wata akwai wanda suke nukusani guda 3. To sai ya zamanto cewar wannan dan naka ne idan bayan wata 6 ne. Amma idan kafin wata 6 ne, to wannan zai zamanto cewar ba danka bane, kuma ba za ka iya yin wannan zai zamanto ba danka bane. Amma idan ta haife shi bayan wata 6 da kwana bayan wata 6, to ba za ka iya kora dan ba, dole sai kai li'ani. Amma dangane da auren, cewar idan ya tabbata cewa lokacin da aka yi auren tana da juna biyu, to abinda yake in ya tabbata ko in ta yi ikirari kan cewa tana da juna biyu lokacin da aka yi auren, to za ta yi idda ga aurenka da kai, sannan ta yi idda, za ta yi istibra'i. Istibra'i kuma as sahih, duk da yake sabanin mazhabar Malik ne jini ɗaya za ta yi akan meye istibra'in da za ta yi ta haife. Sai ta haihu, sannan idan ta haihu to wannan idda ta shiga cikin idda. Idan ta haihu sai a sake ɗora muku aure tare da ita, tunda ya zamanto wancan auren da aka ɗora an ɗora wannan auren ne da cikin wani, saboda haka wajibi shine ka rabu da ita a cikin wannan hali, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya shayar da cikin ya shayar da ruwansa ga cikin wani. Kaga ya tabbata kan cewa ciki ne wanda yake ba naka ba da ike, amma kaga wannan sai da ikirari daga wajenta, ta yi ikirari kan cewa ba danta bane, cewa da auren da cikin aka daura auren. To koda ku shine yayi wannan cikin, sai ya kaurace mata yayi mata i'tizali har sai ta yi aure, sannan har sai ta haihu, sannan sai su daura aure su gaba da zaman su. Wannan zai iya zuwa domin ya ji karin na kare masa bayani insha Allah. Na'am. To wannan yace kuma dakta mutum ne suka rabu da matarsa sai ta tafi da yaran, amma shi ba haka ya so ba, sai ya zama idan suna da bukata idan mamar su ta fada masa sai ya ce ta bashi su yaran zai musu komai, ita kuma ta ki, sai ta yi musu abinda suka nema a maimakon ta bashi yaran. Daga baya sai ya rasu. To yanzu ta zo ta ce ba za a raba gado ba, sai an biya ta kudaden da ta yi musu wahala kafin a raba gado. Malam yaya abin yake a shari'a, tunda ya riga ya rasu kuma akwai wasu magadan bayan ƴaƴanta? Gaskiya ta fi su gaskiya, saboda wannan ɗauka shi ba shi da haƙƙi ya ce ta ba shi yara, don haƙƙin reno a hannunta yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anti a haƙƙo bihi malam tankahi, ke ce kika fi cancantar renonsa matsawar baki aure ba, tunda ba ta yi aure ba, ba shi da haƙƙin ya ƙwace su. Allahumma illa idan ya zamanto cewa ya kawo abin da yake zai tabbata cewa cutarwa ne a gare su, ko kuma shi ba zai iya musu irin tarbiyyar da yake bukata na sanya su a makaranta da sauransu ba, kamar in ya zamanto ba a gari ɗaya suke ba, shi yana wani gari daban, kuma a garin da yake daban ɗin ba shi da halin da zai kasance tare da shi. Ballantana ma gaskiya a yanzu saboda hanyoyin sadarwa da su video call ɗin nan, bambancin gari da da za ka ga waɗansu fuqaha suna faɗa cewa idan akwai masafatul qasr, tafiyar nisan da ake sallar qasr, to wannan haƙƙin reno ya faɗi. Wannan lallai ba lallai ba, kuma ina ganin ko a zamanin nan alƙalai a Sharia Court of Appeal duk suna hukunci sabanin haka, saboda ganin hanyoyin sadarwa da ake da shi. Al-shahid dai wato ita ta fi su gaskiya na kan cewa ita ce take da haƙƙin renon yara. Don haka idan har yayi amfani da rashin bashi ƴaƴa akan ya hana ta wato ɗaukan nauyi, ya hana ta abin da suke bukata, to wannan abu ne wanda yake lazimi ne a wuyansa. Ita kuma idan ta batar, idan ta yi daga cikin dukiyarsa, tana yi ne a matsayin bashi a gare shi. To haka idan ta tashi ta nema, dole a saurari maganarta, ya zamanto cewar sai dai kuma tunda yanzu abu ne wanda take yi na bashi akan mamaci to kun san yanda bashi yake akan mamaci ko da za a ba ma mutum wannan duke ta ta dole sai yayi rantsuwa yaminul qaza tunda babu shaida ya da dai shaidal hali amma dole sai yayi rantsuwa akan cewar bayan rantsuwa akan cewar wannan haƙin tabbas ne kuma yayi rantsuwa akan cewa bibiya ba tunda yanzu ba wanda zai zo ya ce watakila ya biya bata faɗa ba tunda ya rusu bayan da zai iya sanarwa to saboda haka amma dai tana da haƙi akan wannan kuma ana rigima akwai shari'a sai su je su kai shari'a sannan wanda ya ce Allah ya jarrabe shi da yin wani babban laifi ya san zunubi ne amma kullum sai na yi ya ce idan na yi sai in tashi in yi nafila raka'a biyu in roƙi Allah ya gafarta mu amma yanzu na daina yin nafila na daina istighfari don Allah malam a cewa na addu'a Allah ya kyautar da ni da barin aikata wannan zunubin kuma wani irin addu'o'i zan yi kan Allah ya wanke mu zuciya Allah ya saka da alkhairi amin wato wannan karka bari shedan ya ribace ka karka bari shedan ya ribace ka shedan dama haka yake ya tsaya ya sanya ka a tafarkin sabo sannan ya zo kuma ya tsare tsakaninka da tuba zuwa ga Allah ya hana ka tuba to wannan ita ce babban musifa idan Allah idan shedan ya sarrafar da kai ga barin tuba har ma ya kai ka zuwa ga yanke kauna daga rahamar Allah ka ringa ganin saboda kai ka daina kai ka dawo shi ne ce hagani makarecin banza makarecin wofi yaushe kake ba daga sai kake ba to wannan kada ka saurari shedan akan wannan kuma abinda kake yi na komawa ga Allah ta hanyar nafila da istighfari shine wajibi banda wannan kuma da dukkan kyakkyawan aiki wa addi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha ka biyar mu da mummunan da ka aikata da kyakkyawa sai ta shafe ta in kana da iyaye ka rinka kyautata ka yawaita kyautata musu ka yawaita sada zumunci ba wai kawai sallar nafila ita ce kadai aiki kyakkyawa da yake rufe mu abinda mutum ya aikata na laifi ba ihsani ya zuwa ga iyaye yana daga cikin manya-manyan ayyuka da suke kawo wa mutum yardar Allah saboda haka kai tawassuli da wannan da kuma yawan yin sadaka da yin ayyuka na jin kai ga bayin Allah domin wanda yake nuna jin kai ga bayin Allah Allah zai ji kansa don Allah ya kawo maka ya saukar maka da rahamarsa da jin kansa sai ka ga Allah ya raba ka da wannan sannan kuma ka rinka binciken kanka akan wato akan cuta ga bayin Allah ka tabbatar baka cutar bayin Allah ka tabbatar baka saba ma iyayenka baka yi musu wani abu da ba sa so don wani lokaci mutum yakan jarabtu da aikin sako da zai kasa tuba a gare shi sanadiyar wato cutar bayin Allah da kuma saba ma iyaye saboda ka binciki kanka wajen wannan ka guje shi saboda yana daga cikin hanyoyin da suke toshewa mutum hanyar tuba Allah madaukakin sarki ya ba ya azurta mu gabaki ɗaya da tuba ya zuwa gare shi sannan wannan yace Allah ya assalamu alaikum Allah ya kara malam istiqama da koshin lafiya amin malam yar uwa ta ce za a yi mata sensitive surgery kike neman addu'arka da yan uwa musulmi to Allah ya ba ta lafiya amin tiyatar da za a yi mata Allah ya sa a dace da waraka amin Allah ya kasance tare da ita amin Allah ya ba ta lafiya amin sannan wannan yace yana roƙon Allah akan ciwon baya da yake fama da shi Allah ya bashi lafiya Allah ya baka lafiya Allah ya azurta ka da waraka Allah ya inganta maka lafiya mu ma duk Allah ya inganta mana lafiyar mu Malam Abdulwahab ma ya mun san yana ta fama da ciwon kafa da ciwon baya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya gaggauta masa waraka dan Allah wannan kuma yace dan Allah malam ina buƙatar addu'ar ƴan uwa ni ne na rubuto neman addu'a a wata daya da ya wuce akan wani project da na nema wanda an zo matakin bayarwa amma wasu suna kokarin canja kamfani na zuwa nasu domin Allah a saka na a cikin addu'a Allah ya kara lafiya da imani amin to Allah madaukakin sarki ya baka babu mai bayarwa sai Allah abinda Allah ya baka babu mai hana ka abinda Allah ya hana ka babu mai baka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya baka Allah ya gaggauta maka samun biyan bukata sannan wannan yace wancan satin malam yayi bayani akan kasaru sai dai muna neman ƙarin bayani musamman mu da zamu shiga NYSC orientation camp shin zamu yi kasaru ne har mu dawo gida ko kuma zamu ci gaba da cika sallah bayan kwana uku. Allah ya saka da alkhairi. Eh, kamar yadda muka rinjayar cewa al-ihtiyat wato zama a cikin zama a cikin hali wanda yake hankali zai kwanta da shi, shine idan ka san zaka yi sama da kwana hudu a waje, zaka samu sallah guda sama da sallah 20, to da ka je wajen ka so mu cika sallah, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam kasrun da yayi yayi kasur ne inda ya san cewa zai yi sallah 20, ya san ran da yaje, ya san kuma ran da zai bar wajen cewa zai yi sallah 20. To haka abinda ya hau kan sallah 20 kana shakka kasaru zaka yi ko cika sallah zaka yi, to al-asl shine cika sallah, sai ka koma zuwa ga asali tunda kana shakka akan yin kasaru. Wannan shine al-ihtiyar, wannan shine al-ihtiyar. Amma akwai malamai da suke fatawa da kan cewar tunda babu nassi akan iyakacin kwanakin da mutum zai yi kasaru idan ya je waje, shi yasa ne ma sahabbai suka saba. To idan dai a fi al'adance ka san cewar baka dauki hukuncin mazauni a wannan waje ba, baka dauki hukuncin mazauni ba, wanda yake kamar a orientation camp din za a iya daukan wannan wajen haka ne. Idan za a je ai camp ne sati nawa suke yi ne? Sati uku. To mutum ya san cewar ya je wajen ba dan ya zauna ba, yakantaccen lokaci ne, daga baya zai dawo. To ɗansu suna ganin a cikin irin wannan hali, tunda a al'adance ba za a ce wa mutum mazaunin wajen ba, ba za a ce wa mutum mazaunin wajen, don asali ma ba magari ba ne, balantana a ce mutum mazaunin wajen ne. To a cikin irin wannan hali akwai mutane da suke fatawa da mutum ya yi kasaru, kamar yadda yake fatawar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Amma dai al-ihtiyat abin da yake zai zamanto shi ne ka zamanto ka nutsu kuma ka bi hanyar lafiya, ka bi ta da sannu, shine ka dauki wannan kwana hudu ko sallah 20 kamar yadda yake mazhabar Ahmad ibn Hanbal da al-Imam Malik rahmatullahi alayhima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا.